الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari a cikin wata rijiyar daki a kanan damu. A yau muna uku ga watan Ramadan, hijira 1442, wanda ya daidai da 14 ga watan hudu miladiya 2021. 15 ne ko? 15 ko? 15 ga watan hudu miladiya 2021. Cikin tafsirin mu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, a jiya mun fara karanta kissar Annabi Salih, a inda muka tsaya kan aya ta 155, ma'ana inda suka nemi da ya kawo musu wata aya, wata mu'jiza da ke nuna cewa shi Annabi ne na Allah Maɗaukakin Sarki. Suka nuna wani dutse, suka ce in har shi Annabi ne, to a ga taguwa ta fi daga wannan dutsen, kuma taguwa mai ciki. Don haka idan suka ga wannan aya za su yi imani. Abinda Allah yake ba mu labari cikin aya ta 55, Allah yake kala kala hazihi naqatu
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم.
لو كنت عندك كلمة أباس آية وانا عند ذي قم سرد سوتي والنبي نيشي لقود على ما لو كنت سركي سكنونا ولدوتي لشي وسنة سنة أبوها ما يشكي تذكر ولدوتي وشيني وصمع لمن تبتيري سنة أمبا لشي و Annabi Salih, mala'ika Jibrilu ya zo masa ya ce ya yi raka'a biyu ya roƙi Ubangiji, ya tafi sallah raka'a biyu ya roƙi Ubangiji. Suna kallo wannan dutsen da suka ayyana, suka ga taguwa ta fito daga cikin wannan dutse, kuma kamar yadda suka nema tana da ciki, ta fito daga dutse, dutsen da yake a wuri. Sannan kuma ga ta da ciki kamar yadda suka nema, sai ya ce musu hazihi naqatun laha shirbun, to dai ga ta nan wannan taguwa ce, laha shirbun, tana da ranar da za ta sha ruwa, wa lakum shirbu yawmin ma'lum, kuma kuna da ranar da za ku sha naku ruwan rana sananniya. Ma'ana wannan taguwa daga cikin sharaɗin zamanta a cikinku ku zauna lafiya, bayan kun nema Allah Maɗaukakin Sarki ya bayar, to ku kiyaye. Akwai ranar da ita za ta sha ruwa, don haka ko ba za ku sha ruwa a wannan rana ba, abinda za ku yi amfani da shi kun riga kun ɗiba, sai dai kuna da dama ku yi amfani da nonon wannan taguwar. Kuma akwai ranakun da kuma ranakunku ne ita kuma ba za ta nemi wannan ruwan ta sha ba, don haka kowa an raba mai ranar shi. Don haka wannan taguwa ku sani Allah Maɗaukakin Sarki ne ya samar da ita, hazihi naqatullah, wannan taguwa ce ta Allah Maɗaukakin Sarki, ku kyale ta, kada ku shafe ta, wala tamassuha bisu'in, kada ku shafe ta da wani mummunan abu, ma'ana kada ku dake ta, kada ku ce za ku yanka ta ko za ku soke ta. Fa ya'khudhukum azabu yawmin 'azim, sai azabar wata rana mai girma ta kama ku. Anan wasu malamai suka ce kalmar 'azim kalma ce da take sifa ta yau, sai zama azabar, azabar rana yaumin, wata rana azim mai girma, an sifata ranar da girma, saboda a nuna maka abinda zai fito a cikin ta ma abu ne mai girma. Wasu kuma suna ganin cewa azabu din azim din nan kalma ce da take sifa ta azabu, ta zo da kasra saboda mujawara, azabu yaumin azimin, saboda ta yi kusa da yaumin sai ta ɗau wasalin yaumin ɗin. Da haka amma sifa ce ta azabar, sai zama azabar ake nufi mai girma. Kowane wajahi ka ɗauka yana nuna maka azabar da za ta same su, azaba ce ba ƙarama ba, azaba ce mai girma wanda take Allah madaukakin sarki zai kama su da ita a nan duniya matukar suka bi wannan taguwa da cutarwa suka cutar da ita suka yin imani suka halaka ta su sani abinda zai same su abu ne mai girma amma duk da haka ne ya faru Allah ya ce fa aqaruha Ubangiji Allah ya ce fa aqaruha sai suka soke ta fa asbahu nadimin suka waye gari suna masu nadama fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su azaba ta same su inna fi zalika la aya hakika a cikin wannan abin da ya faru akwai aya wama kana aktharuhum mu'minin sai dai mafi yawancin su su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka kuma hakika ubangijinka ya rasulullah lahuwal azizur rahim shine mabwayi wanda yake mai da mai rahma mana anan Allah madaukakin sarki yana mana bayani bayan wancan kashedi da annabi salihu yayi musu na cewa wannan taguwar su kyale ta kada su tutar da ita akwai ranar da za su sha ruwa akwai ranar da za su sha an yi raba daidai amma duk da wannan ba su ji ba fa aqaruha suka soke ta anan idan ka bi bayanan malamai suna gwada cewa wanda ya soke ta mutum ne kwaya daya idan ba asa ashqaha haka Allah ya faɗa wani gurin idan ba asa ashqaha yayin da wanda yake yaki kowa ta tsewa a cikin su ya motsa ya tashi sai ya je ya soke ta amma na aka ce fa aqaruha dan me aka danganta aikin gare su gaba daya domin yayi ne tare da yardar su yayi ne tare da umarnin su shi yasa aka ce sun soke ta da haka yayin da mutum yayi aiki na sako tare da yardar mutane to waɗannan mutane da su duk sai su cikin wannan sabon domin su suka nuna sun yarda yi wannan aiki shi yasa idan ana banna mutum bai hana ba yana da iko to ya zama mai laifi idan bai da iko bai ta abin a ranshi ba bai ji baya san abin ba a'a yayi shiru ya ji bai da wata damuwa to shi ma mai laifi ne abinda ake so idan ana yin laifi matakin farko ka hana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Sa'id Al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wanda yaga abin ki a cikin ku ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi to ya canza wannan abu da bakin shi da harshen shi ma'ana yi wa'azi ya nasiha ja hankali fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi to ya canza abin ya ji baya san abin a zuciyarsa dan haka wannan shine matakan da ake so wajen inkarin munkari yayin da mai laifi yake yin laifi a wasu hadisan ingantattu manzo Allah ya ce idan mutane suka ka azzalimi yana zalunci walam ya'khudhu bi yadayhi bi tsirke hannunsa sun hana shi ba suka kyale shi ci gaba da yi to aushaka an ya'ummuhum Allah bi azabin min to ana dab da Allah ya kama su da azaba gaba daya shi yasa al'umma tana tsira ta zauna lafiya idan ta kiyaye mai da kyakkyawan aiki da har mummunan aiki anan mutanen annabi salih ba dukan su bane suka tani suka soge wannan taguwar idan ka duba za ka mutum ɗaya ko mutum biyu wasu suna cewa akwai wanda ya kora ta ya shiga wani guri mai kuci sanan shi wannan da ake kira kudar ko kudar yizo ya soke ta da bani amma Allah ce fa aqaruha sai suka soke da ma'ana su duka saboda an yi ne yardar su da sanar su da jin daɗin su da aka soke ta sai ya zamana an riga an kashe ta an karya wannan abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni don haka da suka yi wannan aiki da umarnin wanda ya wanda aiki da umarnin su yayi abinda zai tsaruna maka Allah ya ce fa nadu sahibahum fata'asa fa aqar suka kira abokin su ma'ana wanda zai musu wannan aiki ita ce zai musu wannan aiki dan haka bayan riga an soke ta an kashe ta Allah ya ce fa asbahu nadimin sai suka waye gari suna da dama to ke ne suka yi wannan da dama malaman da kai zaliman suka amsa kan ambata cewa an ba su lokaci cewa tunda suka soke ta annabi salihu ya ce to ku jira ba dai kun soke wani taguwar ba ku jira abin da zai same ku to wannan jiran da suke yi na kwana ɗaya biyu uku sai alamu suka fara magana tare da su na wannan alama da za a yi musu dan har sai suka fara yin nadama shine abinda anan Allah yake ba asbahu nadibi suka fara yin nadama suka fara cewa ayya wannan da muke daidai ne me yasa muka aikata wannan abu dan haka da suka yi wannan abu fa akhadhu al'azab sai azaba ta kama ana nagara abinda yi musu da cewa azaba domin ana iya yin azaba a duniya Allah yana iya yin azaba a duniya yana iya yin kuma azaba a lahira dan haka nan azaba ce ta duniya ta kama su a wani gurin cikin wata sura Allah yake cewa kazzabat samud bi taghwaha idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha فكذبوه فأقروها التي فدمدم عليهم ربه في أبجد كيدر كيف بذنبهم دوانا زنبي لسكي فسواها الله يديني تونا الأمة دل يزم باب سو باب لا بارس أنا التي فأخذهم العذاب في عذاب تكامس وأنا يزم عذاب تازو تاكريس وتعلم عذابتي عذابتي كتابة ومن يدع الله يتي وفي سمودة إذا قيل لهم تمتعوا حتى هين ya samudawa lokacin da aka ce ku ji dai hata hin zuwa wani lokaci bayan sun yi wannan laifi fa'atu an amri rabbihim suka yi girman kai suka saba wa umarnin ubangiji su fa akhadhatuhum sa'ika sai tsawa ta kama su wa hum yanzuruna suna kallo fa mastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin ba su iya tashi ba ba kuma samu agaji ba da haka anan azabar da ta same su da Allah ce fa akhazahumul azab ita ce azaba ta tsawa wannan tsawa mai karfi ta zo suka waye gari a gidansu a gurfani ko ga in kun kalli yadda muke karanta ayoyin waɗannan annabawa abubuwan da ya faru gare su za mu ga annabi Nuhu an halaka mutanen shi da tufa da ruwa ruwa ne ya zo Allah ya halakar da su da shi za mu ga adawa da muka karanta an halaka su da iska su kuma waɗannan gashi tsawa duk waɗannan rinduroni na ubangiji babu wanda babu a yau ruwa yana nan tsawa tana nan iska tana nan kaga kenan ba yadda za a yi dan adam ya gagari Allah domin kewaye yake da rinduronin Allah madaukakin sarki kowane abu in Allah ya ga dama zai iya halaka shi da shi iska da yake shaka Allah zai iya halaka shi da ita ruwan da yake sha Allah zai iya halaka shi da shi haka nan abin da ya shafi ji da yake yi sai Allah ya saki tsawa sai ta iya halaka shi da shi da haka aka waye gari suka Allah madaukakin sarki ya halakar da su aka waye gari suka waye a gidansu ga sunan duk a gurfane wannan tsawa ta tafi da su sai Allah ya ce inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai ibra akwai aya akwai izina amma ba wanda yake dauka sai mu shine zai kalli wannan zai karta wannan kuma ya gane dan haka ya tsaya kan abin da Allah ya kiyo wa ma kana aktharuhum mu'minin abi yawancin su ba mu'minai bane su imani da Allah ba su gaskata Allah madaukakin sarki ba fa inna rabbaka al-azizur rahim kuma ka sai ya rasulullah ubangijin ka shine al-aziz mabwai ba wanda yake Allah buwaya yadda mutum yake jin izza da daukaka to izza shi ragaggiya ce akwai na sama da shi akwai wanda ya fi shi akwai inda za a rankwafa shi akwai inda ba zai iya ba haka nan duk inda mutum ya kai da jin kai bai kai Allah madaukakin sarki ba da haka waɗannan sifofi guda biyu al-izza buwaya da Allah yake da ita shi yasa yake halaka duk wanda ya saba masa sannan ar-rahma da Allah ya jin ya tabbata da ita jin kai shi yasa Allah yake jin kan wanda ya yi imani yabi Allah madaukakin sarki su dai waɗannan sun jawo kansu halaka kuma Allah ya halakar da su Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatun khawiyatun bima zalam ga gidan da jinsu nan an riga ba kowa a ciki saboda zalincin da suka yi sai dai ma'ana gidan dajin kullum a zo a wuce to ta fita daga ta kare wannan shine karshen kisar annabi Salih da yadda yayi da mutane da abu da ya faru dangane da shi lokacin da ya musu wa'azi musu ji wa'azi ba daga nan kuma sai Allah ya sake shiga da kisar annabi nan Allah ya sake sarki yace
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين
نعم ألا مدعوكين سفيه كذب قوم لوط المرسلين متى نعم النبي لوط سنقية منزلني إذ قال لهم أخوهم لوط katira yayin da dan uwan su Lut yace da su ala takun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba, ba za ku ji tsoron kamun Allah madaukakin sarki ba. Inni lakum rasulun amin, hakika ni dangane da ku manzo ne mai aminci, amintacce, ko manzo ne ga Allah madaukakin sarki. Lut ibn Haran ibn Tara ko ibn Azar, dan uwa ne na annabi Ibrahim alaihi salam, suna cewa dan uwa annabi Ibrahim shi haifi Lut. Kun ga annabi Ibrahim fafan sani dan uwa bai shi ne. Yana da mutanen da suka yi imani lokacin da annabi Ibrahim ya zo yana wa'azi, ya yi imani, ya gaskata abin da annabi Ibrahim ya zo da shi, sai Allah madaukakin sarki ya bashi annabta. Ya yi hijira daga garin Babil, garin Iraq, kenan a Iraki. Ya yi hijira tare da annabi Ibrahim zuwa kasar Sham, suka sauka a Palestine, domin kasar Palestine da Lebanon a yau, da Syria, da Urdun, da waɗannan garuruwa duka ana kiransu a ardin Sham, ana kiransu garuruwan Sham a wancan lokaci. In an ce kasar Sham, to ya haɗa da duk waɗannan garuruwa da muka ambata a wancan lokaci. Daga baya ne aka rarraba su. Da haka da ya zo suka dawo kasar Sham, sai suka sauka a Palestine. Annabi Lut ya sauka wata ƙarya da ake kira Sodom ko Sodom, kamar yadda Usman da mai suke ambatawa, wani gari ne da yake kusa da garin Urdun ko yake cikin ƙasar Urdun. A wannan gari ya sauka, da ya sauka sai ya zama waɗannan mutane suna da wata mummuna al'ada, shi ne maza suna zaki wa mazansu, ma'ana maza suna biyan buƙatarsu da maza, ba ruwansu da mata, ba ta koma zuwa mata. Sannan kuma ga shirka, ga haɗa Allah da wani wajen buka, da haka Allah ya aika musu annabi Lut. Allah ya aika musu annabi Lut ya kira su zuwa ga kaɗaita Allah, ya kira su zuwa ga bauta wa Allah shi kai, sannan ya hana su wannan mummunan ɗabi'a da suke yi ta yin alfasha tare da maza su bar mata. Da haka lokacin da annabi Lut ya zo, sai ya fara yi musu wa'azi, yana musu gargaɗi, yana jan hankalinsu, yana kiransu zuwa ga abin da Allah yake so. To su ma waɗannan mutane sai suka karyata shi, shi ne ana Allah ya ce kazzabat qaumu lutin lil mursalin, mutanen annabi Lut sun karyata manzanni. An ce sun karyata manzanni kamar yadda muka karanta a baya, saboda duk wanda ya karyata manzo daidai yake ne karyata dukkan manzannin Allah, domin sun zo duka da sako iri ɗaya. Idh qala lahum aqawhum Lut, lokacin da dan uwansu Lut, anan an ce dan uwansu, wasu malamai suka ce saboda yayi aure a garin, dan haka dan uwansu ne ta bangaren, ma'ana shirikin su ne. Wasu suka ce an ce dan uwansu ne kanta ya zauna a garin, tunda ya zauna har ya dade ya tafi da su, ya zama dan uwansu. Dan haka dan uwansu annabi Lut wanda yake tare da su, domin idan kana tare da abu, kana dan fara da abu, to za iya cewa ma'ana ka zama dan uwan wannan abu. Da Allah madaukakin sarki yake sa kada mai albazaranci, sai ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, sun zama ikhwa da shayatin dare saboda kusancin su da shayatin. To nan ma annabi ya tare da waɗannan mutane, yana kusa da su, sai Allah madaukakin sarki sai ya kira shi da tsawonsu, sai ya musu gargaɗi ce ala tattaqun, ba za ku kiyaye dokokin Allah, ba za ku ji tsoron Allah ba, ku daina abin da kuke yi. A cikin cewa ala tattaqun akwai kira zuwa ga tauhidi, domin mutum ya zama mai takawa sai in ya kaɗaita Allah da bauta. Idan mutum yanzu yana shirka, yana haɗa Allah da wani wajen bauta, yana bauta na rayayye ko matacce, ko yana tawassuli ga kabari, ko yana kiran wani Allah cikin abin da Allah ya kai yake yi, to wannan mutumin ba zai zama mai takawa, domin baban sha'in takawa shi ne kaɗaita Allah da bauta. Da haka nan da ya ce ala tattaqun, mana yana nufin ba za ku kaɗaita Allah da bauta ba, ba za ku kiyaye dokokin Allah ba, ku daina wannan alfasha da Allah madaukakin sarki ya hana. Ku gane fa inni lakum rasulun, ni manzo ne gare ku daga Allah, Allah ne ya aiko ni, kuma aminun, ni amintacce ne, ina da amana, kun sani a cikin ku ni ba ku yaci ba ne. Sannan kuma ba yadda za a yi ban muku ƙarya ba, yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya. Duk wannan kamar yadda muke karantawa yake gwada mana amintaka mutum ya zama aminun sifa ce babba, domin dukkan annabawan Allah sun sufaci da wannan sifa ɗin. Amma waɗannan mutane ba su ji ba, ba su ɗau wa'azin da ya yi musu ba, amma duk da haka annabi Lut bai tsaya ba, sai ya ce musu mai fattakuna na ma'ana kasancewa ta mazo daga Allah, kuma amintacce wanda ba zai yi ƙarya ga Allah ba, ba zai muku ƙarya ba, kuma ba zan faɗi ƙarya abinda ba ga yin ba in ce ku yi. Kasancewa ta ne wannan sibobi guda biyu, nake kiyan ku da fattakullaha ku tsoraci Allah kiyaye Allah madaukakin sarki ku kiyaye yin bid'a Allah ya hana ku kade da Allah da bauta ku daina wannan munan dabi'ar da kuke wa aqi'u tibda'a ku yi mudiyayya ku bi abin da nazo da shi shine mafita a gare ku sannan wa asalamu alayhi min ajri bana tambaye ku ne lada bana buƙatar ku bani wani abu sakamakon wannan wa'azi da nake da karantawa in ajri illa ala rabbil alamin la ya na baya gurin kowa ma shi gurin Allah ubangijin talakai da haka ni abinda kullum nake so ba daya shine ku bi Allah madaukakin sarki ku ji tsoron Allah ku kiyaye ma'ana abinda kuke yi wanda ba daidai ba ku kiyaye ba wato ku ba Allah anan a gaba sai maganar tabi'ar da suke ya fito da ita fili ya kuma nuna muninta sai ya ce a ta tura zukuran
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
إيش أتاتون الذكران من العالمين يضلق جند زكي ومزع دقتك تالكي وتذرون ما خلق لكم ربكم كبر أبند أبنجدي يا حال التامو بشي ya halice shi dan ku min arwajikum dal makikunku bal antum qaumun adul kai hakika dai ku mutane ne masu ke tare iyaka anan ya fito da mummunan abin da suke yi ata'tuna dhukurana yanzu kuna zaki wa mazaje min alalamina a cikin mutane kuna zaki wa maza ƴan uwanku kamar yadda alqur'ani ya nuna wannan abin da suke yi na ma'ana zaki wa maza wata dabi'a ce wani abu ne da babu wata al'umma da ta fara yi sai wannan al'umma ta annabi nu kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul a'raf lokacin da yazo yana musu wa'azi yana musu gargadi yana cewa yanzu kuna zuwa da alfasha wanda ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami babu wani cikin talakai da ya riga ku yin wannan aiki wannan ya nuna wannan al'ada su ne farkon yin ta cikin wannan al'ummu da aka samu kuma al'ada ce da take mummuna a Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Ad-Da'u wad-Dawa ko al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi yayi bayani mai tsawo dangane da munin wannan dabi'a ta zaki wa maza abinda Hausa muke kira da wadi ma'ana amalu qaumi Lut aikin mutanen annabi Lut ya nuna cewa abace mai muni saboda munin ta ma ya zamana malamai suka hadu ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka hadu akan halaccin kashe duk wanda aka ma yana yin wannan dabi'a sahabbai sun tafi akan wannan gaba daya inda suka yi sabani sun yi sabani cewa ta yaya za a kashe shi irin su Abdullahi dan Abbas suna ganin cewa za a samu ginin da yafi kowanne tsawo a gari in aka mutum yana yin wannan dabi'a sai a je da shi ginin da yafi kowanne tsawo a gari sai a je hoshi taka daga wannan ginin ya fado sai kuma a biyo shi da duwatsu kamanta irin ukubar da Allah ya yi wa mutanen annabi Nuh wasu suke ganin a'a kashe shi za a yi amma ba buƙatar sai an yi wannan ana iya kashe shi kamar yadda ake kashe shi da amma duk da aka cewa kashe shi ya kamata a yi sawa'un ya da aure ko da aure domin aure mai muni munin shi ya kai wasu malamai suna dora ya kai fiye da abin da yake muni nan dan da Allah madaukakin sarki ya kana ce shi ba ta da albasha amma da sa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce kada ku kusanci zina zina albasha ce ya ka ce wani albasha ce aka na kira kuma hanya ce mu guda amma da aka zo kan abin da ya shafi luwa ya ka ce ata'atuna alfahishata aka wani zalam suka ce wani alif zalam alfahishata kamar ya Allah kai ka ce ba wata alfasha sai wannan alfasha shi yasa aka kawo da alif da lam domin alif da lam alama ce wani sa'in yana zuwa dan ya nuna cikar abu idan ka ce ni'mar rajulu zaidun ma dalla da namiji ar-rajul ma dalla da namijin da ya amsa sunan sa namiji zaidu shine ma'ana alif da lam din da kace ar-rajul da haka ata'tuna al-fahisha yanzu kuna zake wa alfasha mumuna wanda ta amsa sunan ta alfasha to da haka suka ce alfashan zina ta bi ta luwaɗi saboda mai san da muninta don haka sai ya zamana a bace mai muni sai ka duba alqur'ani ma za ka ga yadda Allah ya tabbata mutanen da suke yin wannan albasha din da simobi da ba zai huna maka bunin ta ubangiji Allah madaukakin sarki ya kira su da qaumun musrifuna mutane masu banna masu kera iyaka Allah ya kira wonsu da mutanen da suke aikata al-khaba'is Allah yace wa najaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'is muka tsiratar da shi daga al-qaryar da suke aikata al-khaba'is khaba'is shine mummunan abu Allah ya kira su da qaumun sau'in fasiqin Allah ya ce innahum kanu qaumun sau'in fasiqin mutane ne munanan mutane kuma fasikai Allah ya madaukakin sarki ya kira su mufsidun ma tsanna inda yake rabbi ansurni ala alqawmil mufsidin Allah ka taimake ka bani agaji ka bani nasara akan mutanen da suke mallata inna muhliku ahli hadhihi alqarya mala'iku suka ce za mu halakar da mutanen wannan alqarya inna ahliha kanu zalimina aqida su azzalimai ne ku ba kira su musrifin mallata an kira su mufsidin ma sai banna a bayan kasa an kira su musrifun an kira su qauma sau'in fasidin duk wannan dan nuna maka me an nuna maka munin wannan dabi'a da wannan abinda suke yi da haka mummunan dabi'a ce akwai hadisi da yazo wanda wasu malami sun hassana shi sun ce hadisi ne da yake hasan manzo Allah yana cewa man wajadtumu ya'mala 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi duk wanda ka tare yana aiki idan da mutanen annabi lut ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi da shi ma'ana wanda yake yi da wanda ake yi da shi duka kashe su shine hukuncin su a shari'a mun da cewa sabai ijma'i suke kan kisa sun sha baban kan ya za a yi kisa din wanda ke a je hu ta sama wanda suka ce a sare kai wanda suka ce a kona amma sun yadda da cewa a kashe mai yin wannan mummunan dabi'a dabi'a ce wanda take munin ta ya kai muni zamu ga yadda Allah ya mutu hukuma hukumar da Allah ya mutu zaka yi ta hukuma ce mummuna an dauke garin gaba dai an yi sama da shi har sai da mala'iku na biyo ko kan zakarin gargabaya sannan aka kifar da garin faja'alna 'aliyaha safiraha ma'ana sama ta koma kasa kasa ta koma sama sannan bayan wannan aka yi kuma duwar wasu waɗanda suke dauke da azaba ko wanda mutum suna ne suna dabewa bayan wannan abinda ana aka yi musu na kifar da su sannan aka yi ruwan wasu akan su shine anan yi ta atuna zuwanan alamin yanzu kuna je wa mazaje daga cin kai ma'ana yanzu kun yi guda biyu na farko zake wa mazaje da biyan bukatar ku a mazaje da kulala ta dabi'ar namiji domin din namiji da aka yi liwadi da shi to an karya masa dabi'a Allah ta shi an ta shi daga sifa ta namiji an mai da shi wani abu daban sai ya zama tsutsutsu ya zama shashasha ya zama sakarai shi yasa mai wannan dabi'ar za ku ga yana barin sifa ta maza idan ma'ana jarumi ne zai koma ba jarumi ba idan yana tafiya da aiki da komai na maza sai ga ko dai ya koma ya zama na mata ko kuma ya koma ya zama wani abu shi ba mace ba shi ba namiji ba saboda mai wannan dabi'a ta lalata shi da haka anan yayi musu inkari ta wannan bangare ta bangare ta biyu kuma watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin abinda ubangijin ku ya halitta muku ku duba abinda yake kuna barin ma khalaqa lakum kalmar lakum tana nuna Allah ya halicci mata da mara to Allah ya halatta muku waɗannan matan ya halice su lakum dan ku shi yasa ce min azwarikum daga mace ku wasu malamai suka ce min din tabiiya ce kuna barin abinda Allah ya halitta muku min azwarikum daga cikin mace ku ma'ana ku je wa mata tarjin su wannan Allah ya halice shi dan wannan bukatar da wannan aikin wasu suka ce min din anan tana nufin min jinsiya ce ma'ana kuna barin abinda Allah ya halitta muku ya halice shi dan ku min azwajikum na mace ku dan ku yi wannan ku koma gurin da Allah ya halatta muku ya halicce su dan ku kuka bari ko kuma gurin maza bal atu qaumun adun ko da ne ne masu ketare iyaka sai zama wannan laifi ne laifi na farko da maza da zake wa maza laifi na biyu bari abinda Allah ya halitta Allah ya halicce shi dan ku yi amfani da shi kuka lalata risala da sako domin babban abinda mace take yi mai amfani a rayuwarta shine ta haihu shine haihuwa ta bada zurriya shi yasa hatta wajen aure namiji yana son macen da ke haihuwa manzo Allah ce tazawwajul wadudal waluda domin yana cikin babbar risalar mace haihuwa daga lokacin da mace ce ita ba ta son haihuwa ita za so ta zauna ka tuta bar babban abu da Allah ya dora mata da zaki a bayan kasa na samar da zuriya da yin tarbiyya shi yasa duk inda mace ta kai da matsayi ko duk inda mace ta kai da mulki ko duk inda ta kai da kuɗi tana buƙatar haihuwa za ga wata za ta kai matuƙa wajen ilimi na zamani bal ma an samu waɗanda sun yi ilimin da yake kowanne tsada ko ilimin da yake da tsada cikin ilimin muka amma kasancewa ba su yi aure ba daga ba su suna da dama domin sun bar babbar risalar su da Allah ya samar da ita shine ta ba da zurriya to barin mace daga wannan abu ku kyale mata su zauna ba sa ba da wannan sakon kamar lalata wani abu ne mai amfani da Allah ya ba ku yace ga yadda za ku yi amfani sai ku bari kuke amfani da wani abu daban kuma inda ba a samun amfani a cikin wannan kun yi ta'dilul manafi kenan to wannan sai ya zama shi ma laifi ne shi yasa ce bal antum qaumun adun ku dai mutane ne kurin masu ƙetare iyaka matsayin abinda ba daidai ba wannan yake gwada mana duk wanda zai aikata abinda Allah ya hana to ya zama cikin qaumun adul ya zama cikin mutane masu ƙetare iyaka wanda suke yin abinda Allah ya hana abinda ake so ka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya umarni da ya musu wannan wa'azi ya ja hankalin su qalu la illam tantahi
قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
لا قالوا تسرى شيء لئن لم تنتهي يا لوط idan baka halu bai kairu la takunanna min al mukhrajin zaka zaka wadanda za ka amma ya kada ku ri qala tayi inni li amali min al qalil haqiqa ni daga ni aikin da kuke min al qalil ina cikin masu ki masu ma'ana gaba da wannan aiki da kuke yi rabbi nadini ya ubangiji ka tsiyata da ni wa ahli da iyalaina ko da mabiyana mimma ya'malun daga abin da suke aikatawa mana bayan annabi yayi musu wa'azi yayi musu gargadi abin da ya kamata da yi imani su ne ya to amma me suka ce la illam tantahi ya lut ya kai lut in baka daina ba su ba sa ma bukatar wa'azin su abin da suke so a daina in ba a daina ba in bai daina ba la takunanna minal mukhrajina zaka zama cikin waɗanda za a fitar ma'ana suna tsore tashi da kola in bai daina ba za su kore shi kamar yadda muka faɗa hijira suka yi da fafarsa annabi ibrahim daga babil kasar iraki suka dawo kasar sham cikin wannan gari na saddun ko na al-mu'tafiqat kamar yadda su malami suke faɗa to sai suke ganin ai tunda zuwa kai kuma ba za ka daina wa'azi ba to za mu kore ka da haka duk wanda yana cewa ai malam wani bako ne a kore shi daga gari yana fito yore da mutanen annabi lo su ne suke irin wannan da'awa din shi wanda ya zo da gyara wanda ya zo da kira wanda ya zo da wa'azi wanda ya zo da a gyara ba abin ki bane a gurin mutanen kwarai mutanen kwarai suna tarairayen mutumin kwarai a dai inda yake sawa da sun sani ko ba da sun su ba irin su ne ko ba irin su ba idan ka karanta tarihi za ka babban abin da yake sa gari ya haɓaka ya zama babban gari ya ɗaukaka ya zama gari da yake da abuwa da yawa shine yake karɓar baki idan ya zama gari yana korar baki to ba zai ci gaba gari wanda yake ci gaba shine wanda yake karɓar baki in baki malamai suka zo ya karɓe su ya mai da su ƴan gari in ba in ƴan kasuwa suka zo ya karɓe su ya mai da su ƴan gari idan ma'ana bakin wasu masana suka zo a wani fanni ya karɓe su ya mai da su ƴan gari to da shine gari yake ci gaba amma idan ya zama gari baya wannan ko ana tunanin a kula ne a koruwa ne dan ba gari bane to gari baya samun ci gaba kuma ya war a kuri mai kira kankan addinin Allah ya wace ta irin waɗanda ba su da hujja da a wace ta mabannata su mutanen kwarai suna tarere mutumin kwarai ne a lokacin da yake da haka anan suka ce akhrijo ala lutin min qari ko mutar da ba ma shi ba da duk wanda ke mabiyan shi shine ala lutin ko mutar da su min qaryatikum innahu nasun yatahharu wai su mutane ne masu zarkaka suna musu idili suna cewa abinda za a yi kullum shine ma'ana ku kore su su suna son tsarkaka kuma su na kwarai ne dan haka za su yi abin da ma'ana muke yi ba to anan ma shi abin da suka furta da annabi cewa in bai daina ba za su kore shi za su ce ya bar wannan gari ya tafi wani gari da kamar yadda Allah ya gaya mana mutanen annabi Shu'aib shi ma haka suka gaya masa la nukhrijan laka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina za mu fitar da kai ya kai Shu'aib kai da wanda suke imani tare da kai da garinmu ko ka dawo kan abin da muke kai aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo kan abin da muke kai ko kuma mana garin haka nan sauran mutane suka gaya wa annabawan sauran kafirai qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina sace za mu fitar ku daga ƙasar ku dawo kan mulkin mu haka ma ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin al-kufru millatun wahida shi da mulki da abaye ne irin abin da wadannan suke wadannan shi suke wadannan suke ta shafa hakulu dan haka nan kuma abin da suka ce ya fite ban musu gari qala da yi da sai ce inni al-amalukum min al-qali ni ba dan gani da aikin da kuke wannan aiki da kuke na shirka na daiwa mazaje min al-qali ina cikin masu kin wannan abu wannan kalma ta qalil ko ka ce qallu ka kawo ta da wawu sai ya zama na akalin kalmar da wawu ko ka kawo ta da ya qalu wanne ka zula ta idan qalu wani malamai suka ce za ta je ta tike zuwa ga abin da yake da zuciya ma'ana ne wannan abin da kuke har da zuciya ta ilake shi in ka ce qalu kuma za ta tike zuwa ga abin da yake na olawa na lalatawa ma'ana wannan abin yake yana bakata mu rai ina cikin damuwa dan haka abin ne da ba su da haka babu abin da za ku yi sai so wannan aiki bayan za ku kore ni ko in bar kasar ku ko in bar abin da kuke yi to ku sani wannan ba zai sa in dawo in so abin da kuke ba daga nan ma sai ya koma yake yin addu'a yace rabbi ya ubangiji najji ya Allah ka tsare da ni wa ahli da mabiyana mimma ya'maluna daga abin da suke aikatawa sai roki Allah madaukakin sarki ya tsare da shi ba mai suka ce ya da kanin shi dukkan shi ma'asumi Allah ya kare shi ba zai shiga cikin wannan abu ba amma dai wannan bai hana ko da mutum ma'asumi ne yayi addu'a Allah ya kare shi balantana ma'asumai sune annabawa da manzanni sune Allah ya kare da haka wannan yana nuna mana muhimmancin addu'a mutum ya nemi tsari kada ya bada cikin abin da Allah ya hada kada mutum ya rubuce cewa ne mahaddacin Qur'ani ne ko ne makaranti ne ko ne malami ne ko ne mai mulki ne ko ne wane ne ko kai waye ka nemi Allah ya tsare ka daga fadawa cikin kai din shedan baka kai annabi Ibrahim daraja ba amma bai ce ya ubangiji ka tsiratar da ni wajibni wajibni wa bani ya an na'budal asnam yace ni da yayana Allah ka kiyaye kada mu huta gumaka kaga annabi Ibrahim cikin annabawan Allah ba kowa yake da matsayin shi ba shine badatayin Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ai magana annabi Ibrahim amma yace Allah ka kiyaye daga fada zuwa ga shirka dan haka duk girman mutum duk matsayin mutum duk darajar mutum kada yace aini na aminta ni dan haka ba sai nayi addu'a ba a'a kullun yu addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in addu'a da yake gashi nan daban-daban in ka duwa zaka manzon Allah Allah ya kare shi bama Allah yace qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbika inna fatana laka fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara amma din da haka manzon Allah idan ya tashi addu'a yake Allah ka kiyaye da kaza Allah ka kiyaye da kaza to min babu auran ni da haka nan annabi Lut yayi addu'a ga karan kanshi sannan ya ce wa ahli ahli anan suka ce annabi Mariya domin matan shi kamar yadda aya ta nuna ita tana tare da mutanen annabi tana ma taimaka musu kan wannan albata da suke ita ba tana ma'ana ha'inta shi bane babu wani annabi da ya auri mace da suke ha'inta shi a aure da wani mai ilala shi babu wani annabi da ya auri mace mai irin wannan sai kaga magana ha'inta anan a magana a addini ne da haka zai iya zama matar annabi da zamba ta yi imani da shi ba kamar yadda muke ganin matar annabi Lut matar annabi Lut wannan yana iya faruwa wannan misalai ne da Allah ya nuna mana su a ƙarshen surar Tahrim ba manta ba an yi maganar matar Fir'auna dan a nuna maka mutum ko yaya kai da kafirci da bata to za a iya samun nagara a ƙarƙashin shi ga Fir'auna da yadda yake da dagawa da jin kai da cewa ya fi kowa amma matar shi ga ta mu'mina bai wa Allah ta kware sannan kuma yadda mutum ya kai da salaha da nagarta to Allah yana iya jarraban shi a samu kuma wanda ba na kware ba tare da shi ga annabi Nuh da annabi Lut kamar yadda Allah ya buga mana misali matansu su ma'ana suna tare da bayin Allah na kware kanata tahta abdaini min ibadina salihaini amma Allah ce fa kanatahuma sai suka haince suka kibin abin da suke kai na gaskiya sannan a ƙarshen surar sai Allah ya mana ganar matar ma'ana Maryam bintu Imran dan a nuna maka ita kuma gata mace ce wadda take ba karkashin wani take ba tana zaune ta kade amma ita ma Allah ya kare ta dan a nuna ba shi lama ya shirya a hannun Allah yake Allah yana iya shirye da annabi yana iya shiryar kuma ya bata da wanda ya ne ga annabi kamar da karta a kisar annabi no da haka shi lamarin Allah na Allah ne ba kuma wanda yake shiga wa Allah na mari Allah fa alun ne lima yuri shi yasa yayin da mutum zai zo yake shi da kwakwalwa da hankali zalla zai kamanta ubangiji sai ya fashi sai ce to dan me wani zai zama kaza dan me wani zai zama kaza shi kuma da maran Allah ba a tambayar dan me ba a ce wa Allah dan me yi kaza ba a ce wa Allah me yasa bai yi kaza ba dan Allah fa'alun ne mai Allah ya aikata abin da ya ga dama da haka da yace wa ahli yana nubin mabiyana Allah ka tseratar da ni da mabiyana mimma ya'malun daga abin da ya aikatawa kada ne ma in fada cikin wannan tarko ko mabiyana su fada cikin wannan tarko din sai Allah ya ce bai fana jaina
ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فجاء أمر المنذرين
نعم ليه أبقى ألا تك نجيناه sai muka tsere da shi wa ahlihi ajma'in da dai iyalansa da mabiyansa da iyalin shi baya illa azuzan sai dai wata tsohuwa fil ghadirin ita ta yi saura cikin wadanda suka rage ko ta yi saura cikin wadanda suka haka thumma da manal akharin Allah ce sannan muka jirka ke sauran wadanda ma'ana suka rage wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwa matsarar ruwa ruwa na azaba fasa a matsarul munzarin ruwan wanda ake wa wadanda ake wa gargadi hakika yayi muni ma'ana ubangiji ya amsa addu'arsa yayi addu'a ubangiji ya amsa wannan ma wani dalili ne malmus dalili ne na fili da yake gwada mana lalle akwai Allah mutum yayi addu'a Allah ya amsa masu inkarin cewa babu Allah cewa ai babu wani Allah da za a bauta wa dukkan suna inkari ne abin da yake a zahiri a biri akwai alamomi da yawa da ayu da suke nuna akwai Allah daga cikin shine mutum yayi addu'a Allah ya amsa sai yadda mutum zai shiga wata musiba da bala'i yace ya Allah ka fitar da ni ya Allah ka kiyaye ya Allah ka tsere ta kuma sai da ya kuda to alama kenan akwai Allah da ya amsa daga anan da yayi addu'a Allah zai farjai da ku sai muka tsere ta da shi wa ahlihi da mabiyansa da iyalan shi in akwai wasu iyalan kamar kuma da sun ce yana da yaya banda wannan matar yana da yaya Allah ya muka tsere ta to ajma'ina gaba daya illa ajuzan sai wata tsohuwa matar shi kenan ita ce ta da ajuz me yasa kira ta ajuz wanda ke ana so a nuna cewa mace ce da ta yi nisa ta dade cikin banna ta kai mu inda ta yi shekaru cikin wannan banna da kama dai ba kauna da gari ta zama ajuz ta zama ma'ana tsohuwa wangije ce to sai tsohuwa ke al-ghabiri ta yi ta zama cikin wanda take saura wanda suka halaka al-ghabiri bi ma'ana al-baqin wanda suka rage domin abin da ya faru ubangiji Allah mai hukunci sarki ya umarci annabi lu ya tafi da iyalansa cikin dare ya bar wannan gari yayi tafiya cikin dare da iyalansa idan ya tafi ba da baya za a halakar da waɗannan ma'ana mutane waɗanda suke mabannata mabiyan shi amma iya kwashi duk wanda su sai dai kada wanda ya juyo in sun tafi kada wanda ya juyo amma ba ta shi za ta juyo da haka wasu malaman tafsiri suke cewa da ya tashi tafiyar ta bi su sai dai daga ja azaba na suka sai ta wayoyo da ta wayoyo ita ma sai na ta raban ya sabi wanda take a'a fadin Allah illa ajuzan fil ghabirin ya nuna cewa aslan ma ita ba ta fita tare da su ba da haka lokacin da annabi ya kama hanya zai fita dan ya tsira kamar yadda aka umarce shi ita sai ta kibita ta zauna da haka da azaba ta zo ta hada su gaba daya su kuma aka ce su dabi su wannan azaba za ta zo ta same su da safe kamar yadda Allah ya cikin surat Hud Allah mai bayani a sura da cikin Qur'ani azaba ta same su da ta fara wayewar gari zuwa ma'ana da kowace rana sai Allah ya tokar da wannan azaba to wannan mata ta annabi Lut Allah madaukakin sarki ya harkar da ita shi Allah sun majamar al-akharin sannan sai muka jirkake al-akharin waɗanda suka rage waɗanda suke saura ubangiji Allah madaukakin sarki ya halaka da su irin ma'ana halaka wanda take mummuna halaka halaka mai girma sosai ubangiji ya halakar da su bayan an dauki kasar an yi sama da ita kamar da muka ambata kuma malami suke cewa sai dai zama ana jin mala'ika din kukan kaji da dabbobi sannan sai aka kifar da kasar sannan kamar yadda Allah ya faɗa a nan sannan sai Allah madaukakin sarki ya biyo musu da ruwa ruwa da aka biyo da su ruwa ne na duwan su na tako kuma wani suna dauke da azaba sannan suna da alama musawwama da min indi rabbi kowanne dutse a suna na wanda zai je ya afkawa aka biyo su da waɗannan duwatsu din aka halakar da su ya zama an musu ruwan azaba shine Allah ya ce wa amtarna alaihim matara muka yi musu ana ruwan azaba mai tsanani fasa a matsarul munzarin hakika ruwan da aka yi waɗanda aka yi wargaɗi ya yi muni duk waɗanda Allah ya kama to ƙarshe za ka ga abin baya kyau wannan alƙarya da aka halakar ta mutanen annabi Lut alƙarya har yanzu gurin yana nan shine inda ake kira al-baharul mayyit ma'ana teku ne wanda yake mataccen teku ba abinda ke rayuwa a cikin shi ko yake wa a cikin shi saboda wannan azaba da ta faru yana nahiyar Urdun Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim muslimin hakika ko kuna wucewa ta gurin da safe kuna bi wa bil layli kuna wucewa da daddare afala taqilun ba za ku hankalta ba bana ana kiran wannan al'umma inda aka halakar da waɗannan mutane gashi nan kuna gani guri ne da ba abinda ke rayuwa a gurin saboda ma'ana musiba da azaba da Allah ya afkar a cikin wannan gurin har ma kuna wucewa ku ga wannan gurin kamar yadda Allah ya faɗa a nan wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl kuna wucewa safiya da daddare afala taqilun ba za ku hankalta ba wannan ya nuna kenan an bamu wannan kissa din dan ta zama ma'ana abinda zai zama jan hankali gare mu da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki babu ko shakka duk wanda ya karanta kissar annabi Lut a cikin alqur'ani da irin abubuwan da Allah ya ambata dangane da mutanen annabi Lut da irin abinda suka aikata da yadda Allah ya halakar da su da yadda Allah madaukakin sarki yayi musu azaba babu shakka zai san cewa wannan abu ne mummuna da ya wajaba dukkan mai hankali ya kyamace shi kuma ya guje shi amma abin takeici zaka same shi a cikin wannan al'umma da yawa zaka same shi cikin wannan al'umma da yawa da haka wajibi ne akan dukkan wanda zai iya ya iya bakin gogaran shi wajen jan hankali da karantawa da fadakarwa ganin an bar wannan mummunan dabi'a domin ko ita kadai ta isa Allah ya halaka al'umma a dalilin ta balantana kuma sauran abubuwan da ake aikatawa sai Allah ya ce inna fi zalika la'aya
inna fi zalika la'aya wa ma kana
Allah ce inna fi zalika la'aya hakika cikin wannan abin da ya gudana akwai aya akwai izina da mai hankali wa ma kana aktharuhum mu'minin mabi yawancin su ba mu'minai bane Allah ce wa inna rabbaka hakika ubangijinka ya rasulullah lahu wal azizur rahim shine mabuwayi wanda yake mai jin kai ita ma wannan kissa aka cike ta da irin ayoyin da aka cike kissocin da sabada duk ana faɗa wannan ne dan mu fahimci hikimar ba da bayin waɗannan annabawa da abin da ya faru da su da abin da ya faru ga mutanen su shine dan mu dau izina dan mu dau wani sannan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sani cewa ba wani wanda zai gagare Allah madaukake sarki dan haka a cikin wannan akwai aya akwai abin wa'azi da duk waɗanda yake suna da hankali amma da yawa daga cikin mutanen annabi Lut ba mu'minai bane dan haka wannan abu ya same su kuma hakika ubangiji shine mai rinjaye shine al-aziz kuma shine ar-rahim wanda yake mabuwayi wanda yake mai jin kan bayinsa waɗanda suka yi imani daga nan sai yakin kuma ayi ya koma muka shiga kissar wani annabi ko mu shiga kissar wani annabi shine annabi shu'aib wanda in Allah ya kai mu gobe akan ta zamu tashi abinda ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ya Allah ka jikan magabatan mu iyayenmu da malaman mu da yayanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka karbi wannan abinda muke gabatarwa ka yaye mana kunci da wahala da rashin lafiya da tashin hankali ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka san mu mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin